Jauh-jauh.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da rediyon amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa, ko ka cokan a fada ta yanar gizo a ta voahausa.com. masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara
tare da ni Hafsat Maina Muhammad.
To yau 35 ga watan Yuni shekarar 2018 zamu yi magana ne akan harkar ilimi kamar yadda muka saba. Yau kuma zamu ci gaba ne da hirar da muka faro, ko kuma magana da muka faro a makon da ya gabata na faduwar jarrabawa da ake yawan samu a WAEC.
Haka yake.
Shi mira kusan tsakan za a ga dai makarantu da yawa, za a ce dai 7 da cikin 10 a misali a makarantun private wato secondary schools da ba na gwamnati ba ne, ana neman dalibi ne da za su shigo su biya kuɗi a yi masu jarabawa, ko kuma a rubuta musu akan allo lokacin da kowa yake zama, duk wanda ya karatu da wanda bai karatu ba, duk a lokaci guda ɗaya ake masu jarabawa din.
Kuma
wanda ke karkashin kula rubuta muke.
A mallan na kwara jira mana tukunna.
Haka balika, yau a cikin shirin za ku ji mu dauke da batun ciyar da yara dalibai a wasu jihohin Najeriya.
Shirin wanda ke karkashin kula rubuta muke shugaban Najeriya ne Oshin Banjo. An fara aiwatar da shi ne a wasu jihohin kasar a shekara ta 2016. Baya ga jan hankalin ƴaƴan masu ƙaramin ƙarfi su halarci makarantu, shirin ya samar da ayyukan yi ga masu abinci fiye da 80,000 a cewar wata sanarwa da kakakin mataimakin shugaban Najeriya ya fitar. Yanzu haka dai ana aiwatar da shirin ne a jihohi 24 daga cikin 36. Ko da yake Kano da Jigawa na cikin jihohin da aka fara shirin ta ne 4-5 da suka shuɗe.
To ai sai mu ce mallan na kwarbar ka da kokari, kin san shirin wannan ciyarwar ya fice ka magana a gari ko ta ina, kowa da abin da yake kallon abin. To baya ga wannan kuma zamu karanto amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota na Facebook da Twitter.
Sai shirin kwalama da muke kawo muku albarkacin watan Ramadana, ku dai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Shirin matasa. To yanzu ai zamu fara ne da jin tattaunawar da Hafsa ta yi mana da Malam Balarabe Sa'id, wanda kuma makon da ya gabata in ba a manta ba da ita da shi da ni muka faro tattaunawa nan, inda ya tsaya inda yake magana cewa ana samun maganar Miracle Centers. Saboda haka bari mu je mu ji shin ya karasa maganar sa ga yadda suka yi da Hafsa.
Assalamu alaikum, ko za ka gabatar mana da kanka?
Alaikum salam, sunana Ahmed Balarabe Sa'id, ina aiki da Kaduna Polytechnic, ina koyarwa wato College of Kimiyya da Fasaha, Department of Mass Communication, karatun jarida kenan ko?
To a makon da ya gabata mun faro maganan watan yadda dalibai suke faduwa a jarabawarsu ta WAEC, watan jarabawan nan da ake yi kafin a shiga makarantun gaba da sakandare. Ka dauko mana magana tiryan sai lokaci yayi mana halinsa, amma ka tsaya a inda ka dauko maganar Miracle Centers, watan makarantun nan na ban mamaki da ake zuwa a ci jarabawa a sauƙaƙe. Shin ko zaka ƙara mana bayani akai?
Wato shi abinda ake nufi da Miracle Center, wato inda ake samun a ci nasara akan jarabawa a sauƙaƙe ba tare da an yi karatu ba. Wato sabon abin nan ne na zamani, a nan arewa dai za mu ce ba da dadewa aka zo aka saba da wannan harkan ba, amma a kudu gaskiya kam an dade da irin wannan abubuwan na zamani da aka kawo dai yaro ba sai ya goge akan karatu ya zauna yayi ya kan kokari yayi karatu kafin ya ci jarabawa ba. Wato shi miracle center din za a ga dai makarantu da yawa, za a ce dai bakwai dai cikin goma a misali makarantun private wato secondary schools da ba na gwamnati ba ne, ana neman dalibi ne da za su shigo su biya kuɗi a yi masu jarabawa ko kuma a rubuta musu akan allo lokacin da kowa yake zama duk wanda ya karatu da wanda bai karatu ba duk a lokaci guda ɗaya ake masu jarabawa ɗin. To su bambancin nasu shi ne za a fito ne a yi su a cikin malaman a samu wa'inda za su tsaya a karanto musu abin da za su rubuta domin su samu su ci a sauƙaƙe, ko kuma inda hali ma a rubuta musu akan allo da za su gani da za su maimaita akan littafinsu da za su tura a samu dai a ci. Sai a gan yaro ya fito a garin biyan ₦50,000 da wani abu maimako ya biya kudin waye kasan ₦20 da wani abu yadda ake saba biya, shi kuma sai ya samu ya biya fiye da haka. To a takaice dai yadda ake miracle center din kenan dai yadda aka gaya mana.
Na'am, to kana ganin iyaye sun san ƴaƴansu na yin haka ko dai iyayen ne ma suke ba da kuɗin su biya wa yaransu domin su ci jarabawar?
To gaskiya dai zai wuya dai a ce ba hannun iyaye a cikin wannan al'amarin. Abin da yasa shi yaro da zai aiki bai da sana'a ai zai wuya ya samu kuɗin biyan miracle center ɗin ko ba haka ba ne? To in ma zai samu idan iyaye garin tarbiyyantar da ƴaƴa ai ya kamata a ce ka san duk tafiyan ɗanta ko kuma ƴarka, in ma shawara ne ai zai tashi ya nema daga gida. To zai ya dai a ce to iyaye dai ba su san da haka ba. Kuma mafi yawanci akan samu dai iyaye da kansu garin neman sauki da za su yi gaba wurin neman irin wannan saukin rubuta jarabawa, ko da yaro ba wai ya kawo wannan shawara a gabansu ba, su da kansu sukan je makarantu ma su yi tambaya ta hanyar sauki da za a iya samu yaran su ci jarabawa. Kaga akwai yadda hannun iyaye ma a ciki.
To Malam Ahmed, menene laifin haka idan a matsayina na uwa na san cewa ɗana ba zai ci jarabawa ba, kuma na san cewa watakila ɗan nawa yana da ƙoƙari iya ƙoƙari ko kuma yana karatu iya ƙoƙari iya karatu, ni a matsayin uwa da na san cewa ai ina zaunar da ɗana ko kuma ɗana yana da wannan tarbiyyar, amma ganin yadda yawaitar faɗuwar jarabawar yake kuma yadda kai kawo yake akan yaro kawai ya ci jarabawar wayek, to me zai hana ni tunanin in je in irin wannan tambayar?
Gaskiya akan ce amfanin ilimi aikatawa ko kuma aiki da ita. Idan yaro bai yi karatu ba har ya zamana jarabawa na gaban shi kuma an shirya mai jarabawa a cikin sauki kuma ya ci ba shi ya yi karatun ba, gaskiya akwai illa. Illolin ma suna da yawa. Shi ne ai ba za a samu yaro ma ya aikata abin da ya karatu a kai ba. An yi tunani dai yaro ya karatu da shi nan dai amma bai san komai ba. Idan aka tashi a jarabce shi akan aikin da karatun shi ya dace a ce ya samu ilimi a kai, sai a gan kuma yaro ya karatu ba zai iya yi ba. To wannan ne ake gudunsa. Maganar faɗowa akan waye, ai ba za a haɗa a ce to shi miracle center ba ne, a'a ai ba za a haɗa su ba. Idan aka yi haka ai an yi kuskure. Don me? Abubuwa da dama da yawa da suke sa ma a faɗi a waye su illoli ne daban, ya kamata a duba su daban wurin gyara su. Su ne malaman ma da ake ba aikin koyarwa, yawanci a cikin su ba su goge akan koyarwa ba. To aiki ne aka tashi an shiga wani zamani kowa duk wanda ke neman aiki sai a ce to idan an nemi aikin an rasa a bada aikin koyarwa. To babu kishin ma koyarwa, ba iyawa suka yi ba, sai a je kawai dan kawai an nemi aiki ba a samu aiki ba, mutum sai ya kama allo sai ya fara koyarwa. Na biyu, yadda muka yi hira da ku kwanaki, akwai ma mahimmanci ma da aka ba shi kwalin ma kwalin karatu abin da ake kira certificate yayi yawa. To ana tunani ko yaro ya san abu ko bai san abu ba, idan dai yana da wannan kwalin da ya gama karatu kuma ya ci kwalin kuma ya nuna dai ya ci a jarabawa na fitowa daga makaranta, to ana ganin a hakan yaron ya goge ko kuma in yarinyan za ta yi aikin haka ba ta aiki za ta yi aikata to akwai kuskure
ina son dan bada misali in ce zaka ga wasu dalibai ko kuma wasu matasa abinda irin abinda za su kawo maka idan ana zance idan kaman kuka dauko zance ana yi ilimin da za su sa a cikin zancen sannan su gaya maka cewa ai ba su maje makaranta ba ko kuma ba su yi wani makarantan gaba da secondary ba abin sai ka ce kai ya suke yi saboda sabagin ilimin da suke da shi
kwarai karatu yau ba za a hada da na da ba za a ga iyayenmu yanzu yawanci a standard 7 ma suka tsaya to shi wanda ya gama standard 7 ba ta zamanin da irin inda 50-60 nan a hada shi ma da wanda ya jami'a yanzu za a ga karatunsu duk da haka ma ba daya ba ne to me yasa to karatu an daina yi kamar da karatun ma babu albarka kamar da shi dalibi yanzu ko kuma matasa abinda ya sa a gaba hanyar neman kuɗi idan yana da kuɗi ma ya samu kawai ya biya bukatun shi ya wuce nan shi malamin ma yana tunani ƙarshen wata ya samu albashin shi yayi aiki ne aiki ba wannan bai dame shi ba to kin ga duk wannan idan aka hada su ai kun sha kan ma matsalan ma na Miracle Center idan aka tashi gyara ake so ai dole ke an bi duk wannan matsalolin an gyara su.
So ta ya gwamnati za ta bi duk wannan matsaloli ta gyara su daki-daki ɗaya da ɗaya?
Eh gaskiya dai idan za a fara gyaran nan zai wuya amma da sauki. Saukin da mu shi ne mahimmanci da aka sa a kan certificate ya kamata a rage shi. A ce to yaro dole sai ya ci 6 credit kafin ya samu ci gaba a rayuwarshi in ma ci gaban karatu ne. Sai yaro sai kana da BSc kana da first class kana da upper credit da sauransu kafin ka samu ci gaba a rayuwarka duk wannan ba shi bane turawa ma da suka kawo mana ma karatun boko sun daina irin wannan tunanin abinda ake kira outcome based learning shine na zamani yanzu a kasashe da suka samu ci gaba da dama to idan mu ba mu koma wannan ba a duba abinda mutum zai iya yi da kanshi kuma da hannunshi a bar zance jarbawa yaro ya ci zaɗa in yaro bai ci jarbawa ba ya dawo ya sake yi ko da so goma ne idan yaro ba zai ci ba ba zai ci ba to kuma ba kowa ne yake da wannan kwari a ce to dole in ya zauna in ya zana jarbawa zai ci ba to amma yanzu an kawo zamani kowa sai ya yi karatu kowa sai ya yi wannan subscribe kowa sai ya ci ma wato littafi kenan ya ci English wato a Turanci da saura ire-ire subjects da zai zama ya zana a cikin jarba to dole sai an koma an duba wannan me zai dace da mu me ya fi mana sauki da za a samu amfani kuma za a samu albarka akan karatu iya kokarin da yaro ya yi daga nan kawai a samu ya tashi daga nan tallafa ma yaro cewa lalle sai shi ne alheri din gaskiya ba zai kai mana koyi ba ba za a samu ci gaba a kasa ba akan haka sannan harkan malaman ma da kansu ya kamata a gyara a duba abinda ake kira continuous training teacher training ya kamata a duba ta wannan bangaren ma a gyara wanda aka ɗauke shi kuma ko da sun dace din ma ya kamata ana musu training ana musu workshop da capacity development a samu dai don samu cin nasara akan koyar da yaran.
Eh yawa kaji Usman yana
mun tattauna sosai.
Eh mana har kaga daga ƙarshe nake ce mishi ma za mu dauko zancen horas da malamai daban
da kanshi yayi musamman da yace yake cewa sai ka ji mutun da ya dan rasa abu sai a ce ai kaje ya koya ko kuma yanda aka ba wa kwali muhimmanci ya iya abun ko bai iya ba koyo kwalin ne karba yi na gaske ne ba ruwan mutane
to Usman yanzu sai kuma mu je ga jin amsoshin tambayar da muka wa masu sauraro a shafukan mu na abota cewa shin ya suke kallon magana ciyar da yara dalibai a makarantun primary wasu jihohin Najeriya
haka yake to kafin mu je ga shafin mu na Facebook da muka dora tambayoyi Hafsat bari mu fara da wani bidiyo da muka dora a yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma shafin mu na Facebook din da yake amma duka dai na gidan ne na sashen Hausa to mun ciro wasu daga cikin maganar da suka yi akan maganar ciyar da yaran nan da ake yi sai a yayin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke cewa shirinta na ciyar da dalibai a wasu daga cikin makarantun primary a kasar nan na ƙara alƙalumman yawan ɗaliban da ke zuwa makaranta wato yara na ta zuwa kenan masu bibiyar aiwatar da shirin na cewa wani nau'in abincin da ake baiwa ɗaliban hadari ne ga lafiyar su sai muka ce menene ra'ayin su a bidiyo din kenan to sai Hadiza Yusuf tace ai ba laifin gwamnati bane laifin su malaman makaranta ne domin mu dai mun san cewa wannan gwamnati tana iya kokarinta a wannan fanni ba abin da zamu ce mata sai godiya ko kuma malamai wannan fannin hakkin ku ne domin kun san gwamnati ta biya mutanen nan kuɗi na aikin su complete wato gaba daya saboda haka misa ba za ku dage ku ga cewa ɗaliban ku an ba su abinci mai kyau ba in dai ba in kuma dan ba ƴan ku bane za ku yarda ku sa kuma sa idanu wato kamar ƴan ku ne kenan ku ga cewa abinci ba mai illa bane mai lafiya ne ya kamata ku rika adalci akan haka.
Na'am.
To kira iya ci gaba
da. Sai kuma idan muka koma kan amsar tambayar da muka sa muku na akan shirinmu na yau da gobe, Anas Yusuf Muhammad Chai wannan shine yake nuna yunwa ta yawa a ƙasa.
To sai kuma can din da na bidiyon namu ya suka ce wani Bashir Ahmed Bashir Kidir yace wannan batun haka yake domin nayi interview da wasu yara ƴan makaranta kuma sun tabbatar min cewa wasu daga cikin malaman nan dibar abincin cike zuwa gidajensu.
To sai kuma sakon Bashir Kansila mai tukunya daren daji yace salam masu gabatar da shirin yau da gobe ko shakka babu a jihar mu ta Kebbi maganar ciyar da yara dalibai a makarantun primary gwamnatin jihar na iya kokarinta kwarai da gaske domin anan karamar hukumar ta Dirin Daji dukkanin makarantun primary yara dalibai na samun abinci isasshe domin idan kana da yaro ba sai ka bashi kuɗi ba.
To sai kuma shafin da na can bidiyon namu daga cikin wanda suka yi magana akwai Karama Ismail ko Karama Ismail tukun biyu sai abincin kan baya wadata ciyarwa a ce wasu ajujuwa sun samu wasu kuma basu samu ba ai bai zama ciyarwa ba kamar ubani da iyalinsa a ce wasu yaran sun samu abinci wasu kuma sai dai su ga ana ci wannan kan ba za a ce uban na ciyarwar ba in ko an ce dan ƙara min ƙarata to a ce oh dan ana so to sai dai a ƙara ta dan ta wadata ni kam da za su dau shawara ta sai in ce a koma tsarin da state wato jiha kenan ta dauka na dafa abinci a makarantu a dau masu dafawa su dafa a cikin makarantan kenan ake take nufi
ko
yake nufi sannan kuma a ci da ɗaliban yafi.
To sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau yace eh to a nan garin Rijau dake jihar Neja ma ana bawa ɗaliban primary abincin kyauta to amma sai dai abincin baya isar su kuma ba komai ya haifar da hakan ba sai dan waken zagayen da wasu malaman ke yi da abincin domin akwai kanina da ya shaida mun cewa malamar su takan cika kula da abinci tak ta arke kena ta watan ta arke kensa ta bayar akai mata gida yace saboda haka
sai ta arke kenya aka abincin sai akai gida
saboda haka akwai rashin gaskiya a cikin lamarin kenan.
To sai kuma Halimatu Sadiya Muhammad Allah na faɗa daidai tace ban cika comment a Facebook ba ina dai duba labarin duniya amma gaskiya wannan tsari bai yi ba ko kadan dan mutum a rika bashi abinci a takarda wato wanda ake zuba musu a takarda din nan kenan kuma ma ba wani abincin a zo a gani bane Allah ka bude wa kowa hanyar alkhairi Allah ya sa mana imani da tausayi a zakatunmu gaskiya lahira akwai kallo ta Bahaushe ce in ba dan kana kan ta kanka ba shugabanci abin tsoro ne amma za a yi bayani.
To Allah ya kyauta. Sai kuma sakon Nuran Mala Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace bai dace ba samsam ya kamata gwamnati ta baiwa aikin muhimmanci kafin ta fara shirin ciyarwa domin kawai wasu mutane ne ɗan kalilan za su azurta kansu da wannan harkar ciyarwar saboda haka gwamnati ta gina al'umma tukunna kafin shirin ciyarwa.
To sai daga ƙarshe daga bidiyon namu dai Zainab Shehu tace amma gaskiya wannan tsarin ina ga Kano state wato jihar Kano ne kadai ke yin haka dama su Kano an riga an canfa su ko da me ka zo an fika amma mu kan ba haka bane a plate ne ko the plate da spoon wato chokali da parenting cin abincin kenan daga masu contract din ne saboda haka sai mu ce school su sa ido wato makarantun kenan to mun gode a cigaba
to mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni To Usman Kaji yanda aka amsa mana tambayoyin mu yau.
To domin jin lamarin yadda yake a game da wannan magana ta ciyarwa, naga kaman kina da guzurin rahoto ko?
Eh,
to bari mu ji shiga kan wurin Muhammad Ibrahim Kwari mu ji menene aka samu.
Shiru wanda ke karkashin kulawar mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo an fara aiwatar da shi ne a wasu jihohin kasar a shekara ta 2016. Baga jan hankalin ƴaƴan masu karamin ƙarfi su halarci makarantu, shirin ya samar da ayyukan yi ga masu abinci fiye da 80,000 a cewar wata sanarwa da kakakin mataimakin shugaban Najeriya ya fitar. Yanzu haka dai ana aiwatar da shirin ne a jihohi 24 daga cikin 36. Koda yake karar jigawa na cikin jihohin da aka fara shirin tani 4 zuwa 5 da suka shuɗe.
Sunana Isa Yawawa, ajina ya biyar, ana kawo shinkafa, ana kawo makaroni, ana kawo madara, ana kawo biskit.
To kullum ake kawo?
A'a, kullum, ba wani sa'in ana kawo, wani sa'in ba a kawo.
Yawa da wasu, ana kawo shinkafa, makaroni, biskit da yogurt da sauran dai kayayyaki.
Daɗin su yana daidai da irin wannan kake baki a gidan ku?
A'a.
Wanne ne ku wanda ji?
Na gida.
Kane ne kike ganin ya fi rashin daɗi yana wanda baƙin ciki ba kya jin daɗin sa?
Madara, uwa, amai.
Da me ne ake kawo muku?
Da alala da kwai, da shinkafa, makaroni, yogurt, biskit, lemu.
Suna na Shamsiya Idris. Rana ce dai wani san an kawo, wani san ba za a kawo ba, amma kwanakin can baya ba a kawo sosai ba. Amma kwanakin nan duka ana kawowa. Gaskiya yana ƙara min lafiya sosai, dan ina gane karatu sosai.
Hakika wannan tsari ya taimaka wajen zabar da dalibai su zo makaranta, amma tilas ne masu kirkiro da shirin da kuma aiwatar da shi su sake salo, muddin ana muradin nasara a cewar wasu malaman primary da suka buƙaci muryar Amurka ta ɓoye sunayensu.
A yanayin zuwan ɗalibai dai ana samu yara sukan zo saboda wannan abinci, amma wajen yanayin kawo abinci akwai wata taliya cikwalfalaliya da ake da ita suke wannan abincin dai da ke ana dan test kaga in an ka dole a samu a dan yi test din abincin saboda yara za mu ba kanana ba manya bane ba dan a ce kowa ya fita kan gaskiya ba ta da ke a canja yanayin ta ba kyau ba kuma ta da dadi kamata ya a ce kowane yaro a zubo masa abincin sa irin dan take away din nan wani dan soso shine zai fi kuma wasu iyayen daman dan talaka akai abincin tunda public schools ne a abin zaka ga wani ma bashi da abincin da zai ci ya fito yana takamar da wannan abincin a kasa zaka gani yazo an kai 11 ba a bashi abinci ba kaga ai abin ya abin nan
mutun ciyarwa a makaranta yana tafiyar hawainiya dai wani lokaci sai a to tiryan wani lokaci kuma sai ga abin ya tsaya sati ɗaya sati biyu sati uku ba ai ba sai kuma ga an dawo in mun tuntuɓa mun ce nake faruwa sai su ba turo musu da kuɗi ba so ana yi amma dai ana samun tsaiko gaskiyar magana kamar yan siyasa da suka sa hannunsu a cikin harkar su za su iya sanin ana turo da wannan kuɗin ko amma dai mu nan ba a yin abinci a damuna da shi in wannan ranakun suka wuce sun wuce kenan mace ɗaya ce in ba ta yi ba yau to gobe sai ta haɗu da wani abrara akan abin da za ta yi mace ɗaya ce na santana wannan.
Malama Ilham Saleh guda ce cikin waɗanda ke kwangilar dafa abincin a nan jihar Kano.
Kowani yaro haka a tsari za a dinga ciyar da shi akan naira 50-50 amma na gaba za su kara yanzu dai ba kara ba kara za a mai da shi naira 70-70 sun ce mu sai kwano idan ba za mu iya sayan robot take away ba kamar yanda suka ce in ciyar da yara 148 sai na sayi robobi 148 na raba yaran idan akwai wanda suke kulle abinci a leda suke kai wato sai suka ce ba sa so a kulle abinci a leda ko dai mutum kullum ya dinga sayan robot take away in kaga kuma ya maka mutum ya ga ya masa tsada robot take away din nan to ya sayi robobi.
Sai dai kuma ya hayashi Abu Ungogo da ke bibiyar yadda ake aiwatar da shirin ciyarwa a wasu sassan jihar Kano ya ce ko da ke tsarin na da kyau a rubuce amma yana neman zama barazana ga lafiyar ɗalibai.
Kamata ya yi hukumomin gwamnati wanda suke da nasaba da abinci su shigo ciki misali duk waɗannan abubuwan ba na da registration duk gaba ɗayansu su ba tabbacin ciyarwa masu kyau ne duk da lemon da yogurt ne. Sannan ya kamata a ce standard organization ta zo ta ɗanɗana abincin ma shi ya kamata ɗan yaro ɗan adam ya samu ya ci abinci ya kamata yaro ya ci ya kai ga level ɗin da zai tabbatar da abubuwan da ake su misali nutrition ɗin ciki ya zai taimaka wajen inganta lafiya. Sannan ya kamata su kansu consumer protection agency su zo sannan ita kanta ma'aikatar lafiya ya kamata shigo amma kawai figures zaka ji wanda in ka ji sai ka dafa kai in ka ji figures din kaga kuma abin da ake bayarwa sai ka dafa kai kuma nafda ya kamata in ma ban sani ba hakkin su ne su yi domin na tabbatar wundin wani abu ya faru iyayen yara za su iya gurfanar da ita kanta nafda a kotu domin ta gaza yin aikin ta amma iyayen yara ba su ba na tabbatar wasu kungiyoyi masu zaman kansu za su iya gurfanar da nafda a kotu ana irin wannan consumer protection agency tana gani kuma hakkin su ne a doka
hukumar kula da tsara al'umma wato CRC ta gwamnatin jiha ita ce ke kula da aiwatar da shirin a nan jihar Kano amma kokarin neman jin ta bakin shugabanninta kan wannan batu ya ci tura Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
to an gaida Mahmud kaji yanda
tren sun yi waya
ba wai daga ko ina ba daga bakin su aka ji wannan lamarin to mako mai zuwa zamu garzaya jihar Plateau Usman inda zamu ji wani rahoto kan ciyarwa tunda zamu kawo musu ci gaban wannan shiri to yanzu kuma sai bangaren mu na kwalama
assalamu alaikum kuna tare da ni Sadiya Abdullah daga nan Katsina to a yau zamu yi coleslaw ne na san dai uwar gida idan an magana coleslaw dai ba ta dauke shi wani dogon zance ba tunda wani abu ne kankani ba mai wata wahala ba to yau coleslaw din namu tare da dankalin Hausa yake na san uwar gida tana tunanin ya za a yi coleslaw da dankalin Hausa to ki biyo ni a kitchen din namu ki ga yanda zamu yi da shi idan uwar gida ta tashi za ta tanaji cabbage ta kamar yanda ake yi na coleslaw tanaji cabbage ta ta tanaji karas dinta sannan ta tanaji dankalin Hausa to a wannan gurin shi dankalin Hausan yanda za ta yi ma cabbage take yanda ake mashi din na ayanyan kashi kamar na coleslaw shi ma wannan dankalin Hausan nan idan ta fere shi haka shi ma za ta wannan gurza shi din nan ko ta yanyan kashi sirsirsir ya hade ya saje tare da wannan cabbage idan uwar gida tana so ma tana iya sa cabbage ya dan rinjayi dankalin Hausan koko dankalin Hausan ya rinjayi cabbage koko duka su zo yawa daya da dankalin da shi cabbage sannan sai ta gurza shi ma karas din ta kamar dai yanda dai ta sa ana coleslaw to idan ta tashi wannan hadin shi in ta yanka dankalin Hausan da cabbage da karas ta hada wuri daya to shi wajen hadin da ake sa mashi na mayonnaise din nan to nan za ta sanya abin nan mayonnaise din ta sai ta kawo dan dakakken masoro kadan ba da yawa ba sai ta sanya sannan sai ta kawo abin nan din ta wannan ruwan kan na apple to tana iya kawo shi dan kadan shi ma sai ta dan diga akwai wani sweet chili sauce kamar ketchup yake haka amma shi da yake da dan zaki ya dan fi ketchup zaki da yanayin yadda yake in uwar gida na da shi tana iya shi ma diga shi a ciki sai ta motse wannan hadi na mayonnaise sannan sai ta zuba ma wannan coleslaw din nan sai ta motse shikenan ba wata wahala gwanin sauki kin ga an canza shi ya canza idan uwar gida ta ci shi za ta ji bambancin shi da wannan coleslaw na cabbage kawai saboda wannan dan zaki-zaki da dan gardi-gardin na dankalin Hausa duk zai fito ciki za ta ji shi da dadi a sha ruwa lafiya
Usman ina ga da wannan zan je in huta baki yau
Allah to ya kabata ai a dan gwada sai da gwadawa
amma fa ban san kwalama kar ka tambaye ni
eh amma dai kika ji wundan ki ya bude to ni ne na miko hannu
to wallahi to Usman ka ji yau dai shirin mu abin da ya dauko dai gaba daya
wato kenan muna bin ko mu ce masu sauraro suna bin mu cewa mako mai zuwa ranar talata zamu dasa daga inda aka tsaya na maganan nan ta maganan ciyarwa
ai haka yake inda zamu kawo musu watan masani akan
harkokin
kuma watan kuma zamu ba su daman masu tofa albarkacin bakin su
to haka yake
to Usman kamar lokaci yana hararan mu
ya mu harara
yawa to yanzu duka a nan shirin yau da gobe kammala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin
Usman Ahmad
sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni da injiniyan mu na yau na Francis ke skipset ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa ku huta lafiya
ashe kin san cikakken sunan dai bincike ta zaro zance ba ruwan sa a yau da malalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe murya